sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkamu da asuba da yau Litinin 22 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba Yaku Makeri ne da Muhammad Hafiz Babanne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Babanne da kanin labarai.
Ya Lahadi, sojojin Sudan sun sake mayar da hambararren Prime Minister Abdalla Hamdok. Domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga a ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Hukumomin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun Italiya. Jiya Lahadi, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya buƙaci miliyoyin Amurkawa da suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 da su karɓi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu.
Kanin labaran kenan. Likitocin da ke tiyatar zuciya a Najeriya sun ce karancin cibiyoyin tiyatar zuciyar na yin babbar barazana ga rayukan masu cutar zuciya a kasar.
Tiyata a zuciya ba Najeriya ba, ko ina a cikin duniya ana bukatar mutane wanda suka kware kwarai da gaske, kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba, dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing.
Matasa a kasar Kamaru sun bayyana gamsuwa da yadda gwamnati take ba wa Hausawa mukamin siyasa da kuma shugabancin al'umma.
A Kamarun nan to ya dauki zaɓen ƙasar da ya danka wa Bahaushe, ya sanja kuma da Bahaushe akwai babban sojan general wanda ya yi nomi ɗaya ana hunga ya ƙara kuma.
Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumar zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, sojojin Sudan sun sake mayar da hambararren Prime Minister Abdalla Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Shugabannin farar hula da sojoji sun ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan Oktoba. A matsayin wani bangare ne yarjejeniya tsakanin sojoji da jami'in siyasa da ya hada da jam'iyyar Umma Party mafi girma. Jami'an sun ce Hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta. Sun ce majalisar ɗinkin duniya ta ce Amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar. Juyin mulkin ya janyo suka daga kasashen duniya, inda Amurka da kawayenta da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi Allah wadai da har-harkan masu zanga-zanga adawa da juyin mulkin. Yayin da yarjejeniyar ta fara bayyana a Khartoum, babban birnin kasar, jami'an tsaro sun harba hayaki mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da suka tunkari fadar shugaban kasa. Hukumomin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun Italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban. Kakakin dakarun tsaron kasar Hussein Idini Jababli ya ce a cikin yanayin yaƙi da bakin haure da ba bisa ƙa'ida ba, yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar kasar sun yi nasarar daƙile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar Asabar zuwa Lahadi. Dakarun tsaron kasar sun ce an yi kamar ne a cikin teku da bakinta, inda aka taimaka wa bakin haure 223 daga ƙasashen Afirka daban-daban da ya haɗa da 'yan Tunisia 111. A ƙarshen watan da ya wuce, dakarun tsaron gabar ruwan Tunisia sun ce sun daƙile yunkurin tashi har guda 6 tare da kubutar da bakin haure 125 da ke kan hanyar zuwa Turai, inda 112 daga cikinsu sun fito ne daga yankin hamada Afirka. A farkon watan da ya wuce, 'yanci ranar 4 'yan Tunisia suka mutu yayin da wasu 19 suka ɓace bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife a gabar tekun gabashin kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce da 'yanci ranar 58,800 suka yi nasarar isa kasar Italiya tun farkon wannan shekara, yawancinsu ta teku. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ta shirya tafiyarsu zuwa kasar yankin Caribbean ta faɗa jiya Lahadi cewa an saki biyu daga cikin ƴan mishan na Amurka da Canada 17 da aka yi garkuwa da su a watan da ya wuce, sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba. Majami'un ba da agaji da ke Ohio sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun samu labarin an sako biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasar Haiti. Amurkawa 16 da ɗan Canada 1 da suka haɗa da yara 5 suna cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a watan Oktoba bayan sun kai ziyara gidan marayu. Lamarin da ya bayyana matsalar sace-sace a Haiti, wadda ta ta'azzara cikin rikice-rikicen tattalin arziki da siyasa da tashe-tashen hankula. Sai dai jami'an Haiti ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su kan lamarin. A baya dai jami'an sun ce wata ƙungiya da aka fi sani da 400 Mawozo ta nemi da a ba ta fansar dala miliyan 1 ga kowane mutum.
Tumadalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. A Najeriya, likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan ƙasar sun ce ƙarancin cibiyoyin tiyatar zuciya na yin babbar barazana wajen ceto rayukan masu fama da cututtukan a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara hauhawa. Wannan ne ma yasa suka ƙara azama domin ganin an samu ƙarin cibiyoyin, musamman a yankin arewacin ƙasar, inda yanzu haka babu tsayayyar cibiya da ke tiyatar zuciya akai-akai. Ga Muhammad Nasir da ci gaban rahoton daga jihar Sokoto.
Bayanai daga likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan Najeriya sun nuna cewa a cikin shekara ɗaya ana samun waɗanda ke kamuwa da cututtukan zuciya masu buƙatar tiyata da adadinsu kan kai 50,000 zuwa 80,000, kuma waɗanda ake iya wa aiki a ƙasar adadinsu bai wuce 200 ba. Hakan kan iya tilasta masu zarafi fita ƙasashen waje domin neman waraka, yayin da marasa hali kuwa sai dai su zura ido ganin yadda Allah zai yi da su, kamar Haruna Suleiman Idris wanda yaronsa ya kamu da ciwon zuciya.
Yana wasa ne tare da ɗan uwansa sai ya faɗi, to dai faɗi sai ya dinga shisheka yana ɗaukar numfashi ɗaya haka. To bayan kwana biyu sai nace to bari a zo da shi asibiti. To bayan mun zo ne aka yi gwaje-gwaje sai aka ce yana da kusuwa a cikin zuciya, sai aka ce mun za a yi mai aiki kuma sai an fita da shi waje.
Tiyatar zuciya dai a cewar shugaban sashen kula da fiɗar zuciya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Dr. Abubakar Umar, aiki ne mai haɗarin gaske.
Tiyata a zuciya ba Najeriya ba, ko ina a cikin duniya ana buƙatar mutane waɗanda suka ƙware ƙwarai da gaske, kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba. Dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing, kuma ya san nashi role da yake playing, kuma yana a playing role din at any time.
Duba da yanayin da ake ciki a Najeriya dangane da cututtukan zuciya, yasa likitocin zuciya 'yan ƙasa suka ɗauki matakin yin gangami domin faɗaɗa ayyukan na tiyatar zuciya, inda suka haɗu a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, inda har suka yi aiki ga marasa lafiya biyu cikin nasara kuma da rahusa. Dr. Obie Onapoya shine shugaban kungiyar likitocin masu fiɗar zuciya a Najeriya.
High end surgeries, complex surgeries like open heart surgeries stories that can be done in Nigeria.
Aikin tiyata mai sarƙaƙiya a zuciya aiki ne da ake iya yi a Najeriya. Abin da ya tabbatar da hakan kuwa shine lokacin da aka shiga kulle saboda cutar corona, likitocin 'yan ƙasashen waje ba su shigowa Najeriya. Waɗannan asibitocin 'yan ƙalilan da ke gare mu a Najeriya sun ci gaba da yin aikin tiyatar zuciya. Akan hakan ne ma muka yanke shawarar cewa a wannan shekara za mu ƙoƙarta mu ga yadda za mu iya faɗaɗa cibiyoyin da ke yin wannan aikin. A arewa kacin kan babu asibiti ɗaya da ke wannan aikin akai-akai, amma dai yanzu muna fatar asibitin Odot ya zama ta farko a wannan aikin a arewa. Wannan matakin kan iya taimakawa wajen ceto rayukan masu fama da matsalolin ciwon zuciya, musamman marasa ƙarfi waɗanda akasari suka dogara ga samun shigowar likitoci 'yan ƙasashen waje da ke ayyukan jinƙai, kamar yadda likitocin ƙasar Morocco suka bayar da agaji a shekara ta 2019 da kuma wasu da suka zo daga ƙungiyar Musulmi ta Duniya a shekara ta 2021. Da irin wannan gangamin da likitocin ke yi na zagayawa suna gabatar da ayyukan tiyatar zuciya, sun ce muddin za a samu goyon baya yadda ya kamata daga hukuma da za a samu nasarar ceto rayukan masu fama da cutar da kuma hana 'yan ƙasa kashe makudan kuɗaɗe wajen tsallakawa ƙasashen ƙetare don neman waraka daga cututtukan zuciya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Lahadi, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka, ya buƙaci miliyoyin Amurkawa da suka karba allurar rigakafin COVID-19 da suka karbi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu. Ya zuwa yau dai mutane miliyan 34.5 daga cikin miliyan 196 da suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin a Amurka sun karbi ƙarin allurar, a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnati, yayin da kusan mutane miliyan 60 har yanzu ba a musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Dr. Anthony Fauci, daraktan hukumar kula da cututtuka masu yaduwa kuma babban mai bada shawara kan harkokin kiwon lafiya na shugaba Joe Biden, ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa babu wani rashin haske game da bukatar karɓar ƙarin allurar, saboda a hankali tasirin allurar ta farko za ta ragu. Ya ce ƙarin allurar da mutane ke karɓa tana ƙara musu kariya sosai, ko da yake ba a bayyana ko waɗanda aka yi wa allurar za su ci gaba da neman ƙarin allurar kowane wata 6 ko shekara ɗaya nan gaba. Daga ƙarshe, ƙasar Faransa ta aike da dakarun 'yan sanda na musamman zuwa Godlob na yankin Caribbean da ke ƙetare, yayin da zanga-zangar adawa da dokokin COVID-19 ta rikiɗe ta koma tarzoma da kwasar ganima a rana ta 3 a jere. Ministan cikin gida na Faransa, Gerald Darmanin, ya yi Allah wadai da tashin hankalin da cewa ba za a amince da shi ba a wata hira da aka yi da shi jiya Lahadi. Ya ce dakarun 'yan sanda na musamman 50 sun isa Godlob jiya Lahadi, baya ga wasu jami'an 'yan sanda 200 da aka tura tun da farko. Masu zanga-zanga sun ci gaba da toshe hanyoyi, wanda ke sa tafiye-tafiye a cikin tsibirin kusan ba zai yiwu ba, kuma yana haifar da matsaloli a asibitocinsa. Darmadin ya faɗa a birnin Paris cewa an buɗe wuta a kan 'yan sanda. An ba da rahoton cewa mutane 3 sun jikkata, kuma hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna an cinnawa motoci da wasu gine-gine wuta.
Tumadar lagaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matasa a Kamaru sun bayyana gamsuwa da yadda gwamnati mai ci da kuma jam'iyya mai mulkin kasar take ba su damar ba da gudunmuwa ga harkokin siyasa da kuma rayuwar yau da kullum a kasar. A cikin wata ganawa da matasa yayin ziyarar aiki da shugaban sashen Hausa Ali Mustapha ya kai a kasar ta Kamaru, matasa sun yaba yadda gwamnati take kuma ba Hausawa mukaman siyasa da shugabancin al'umma. Ga Muhammad Awal Garba da ci gaban rahoton.
Alhaji Barlo Mijinyawa, mataimaki ne na kantoman Biniya wanda da ke waye, shi kuma ya ce dole ne mu lungumi demokradiyya idan har muna son ci gaban mu kuma mu bar baya mai kyau.
Shi ne kasan nan, shi kuma ba mu yaba masa ba za mu zage shi ba, don a Kamaru nan duk inda yake nan sensible important da kadan da kadan ina sa Hausawa, to ya ɗauki zaɓen kasan nan ya danka wa Bahaushe. Ya san jakuma da Bahaushe, akwai babban sojan general wanda yi nomi ɗaya ana mun laye ƙara kuma. Bahaushe ne wannan tsantsan kaman kai kaman ni. A minista akwai Bahausa da isa Mustapha, a president da ke kaman secretary general a juwa na president. Duk wannan abin alfarma ne a siyasa kasar a kasa, akwai 'yan kasa sun shiga siyasa, ai ka san abu ya yi, don wani abin ma za a barka ma ka zama wuri, amma siyasan nan ba za a barka ba ka zama, don abu ne wanda za a ce ashe ɗan kasa, abu ne wanda za a ce ashe ɗan gari, makaga a nan ya wunde Bahaushe ya samu post da samun nan
na
magajin garin gaba daya, sannan kuma don su komi da kanana garin akwai biyu mu duk Hausawa ne. Daraja kuma da yake ba wa limamanmu da yake ba sarakunanmu ta magana.
Alhaji Waziri Muhammad ɗan siyasa ne kuma mataimaki ne na shugaban karamar hukumar yawunta ta biyu anda yace dokar kasar ta Kamaru ka ba wa kowane dan kasa da yi kokari ya cimma burin sa wajen ganin cewa shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu fala'aji a bangaren siyasar kasar Kamaru kuma yace idan har ba a samu cigaba ba to sai dai ka zama malalaci ko kuma kwazon ka bai baka dama ba
na biyu kasar Kamaru da kasa kaman Ghana Hausawa suna ciki ɗan ƙasa ne tsantsan da suke da su mukamai yau nan kamar mu hakan nan da kuma ana jicewan abun da yake zuwa za a yi da mu za a yi da Bahaushe babu wani matsayi da dokan ƙasa da ta rage cewa ba zan iya takarawa ba babu shi sai dai ni ragunci na rashin kwazo na ya hana ni cewon kada in yi wannan abin
a gaida Garbaci Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Zauren VOA kwarai ba shakka idan kaji an ambaci zaudai to magana ce ta dattaku walau daga maza ko mata tsadar kayan rayuwa na yau da kullun
yau in ka shiga kasuwa zaka sayi waken da ake sayarwa naira 800 a katsina shi zaka siya a nan gurin 2000
matsalolin tsaro
police ba su da yawa a Nigeria haka sojoji they are not more than 300,000
mulkin al'umma
iyaye da kakannin mu lokacin da aka zo za a anshi mulkin kai su aka dora mu wannan amana ba dan komai ba saboda su turawa sun yi nazari sun san menene arewa
zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta
to madalla yanzu kuma ga sarfilu da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau zamu daura kan batun gano wasu makudan kudade da suka zurmiye talalitar gwamnatin Najeriya da kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo yayi kirarin ni ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfilu Hashin Gumel Makon da ya gabata ne muka sanar da ku cewa kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo ya bayyana gaban kwamitocin Majalisar Dokokin Najeriya domin bayar da bahasi kan ikirarin da ya na gano wasu makudan kudaden gwamnatin Najeriya sama da dala biliyan 25 daga wasu kamfanoni ciki har da kamfanin sadarwa na MTN. Lamarin da mai magana da yawun Dr. George Ubo magajin Muhammad Yaya ke cewa idan har Najeriya za ta mai da hankali wajen bankaɗo makudan kudaden da ake sacewa tare da boyewa to ƙasar ba ta da hurumin tafiya ƙetare domin ciyowa 'yan bayar da jikoki bashi.
Dr. Jujubuwa bayanin da ya yi ya nuna Najeriya tana da makudan kudi da ya faɗa kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin ƙarancin kudi ko wasu lokutan ma sai a ce an samu koma bayan tattalin arziki kudin Najeriya sun zama ba su da yawa. An shiga cikin kuncin tattalin arziki me zaka ce kan wannan dan ya nuna akwai kudin watakila binciken nan ne ba a bin sa sau da kafa
magana ta gaskiya Najeriya tana da kudi amma jami'an da ake dorawa alhakin kula da abin ba sa rike amana aljihunsu ya fiye musu kasansu aljihunsu ya fiye musu ƴaƴansu da jikokinsu su zo su amfani kasar su kansu kawai suke damuwa da shi kuma ba Najeriya ba duk duniya inda kake in kake tunanin kanka ne kade baka tunanin sauran mutane to zaka zo ka tara kudin ba zaka iya cin kudin ba saboda in babu zaman lafiya babu kudi hannun jama'a to babu zaman lafiya in babu zaman lafiya kai kanka ba zaka iya cin kudin ba don haka abin da yafi ina ka dora maka amana ka rike amana ka zamanto kasar ka ita ce farko ba kanka ko iyalenka ba
wato injiniya abinda ake magana Najeriya kan nemo lamuni daga kasashen waje saboda wani lokacin ba ta da wadatattun kuɗi da za ta yi amfani da su wajen ayyuka shi Dr. George Ubo yana cewa inda za a dage da wannan binciken kasar tana da kuɗi da ba ma wata kila sai ta ciwo wani bashi ba
Ina tabbatar muku da abin da Dr. George Ubo yake faɗi, ƙwararren mutum ne mai kishin ƙasar nan, kuma inda za a bewa irinsa dama na wannan zai kwakulo irin wannan kudaden, ba sai gwamnatin Najeriya ta tafi China ko America neman bashi ba. Muna da kudin a ƙasa, waɗanda aka bewa jami'ai rike kudin suke barinsu suna sulalewa ba tare da sun mai da hankali ƙasar ta amfana da kudin ba.
Wannan gwamnati kusa abin da tafi masawa a gaba shine yaki da cin hanci da rashawa. Wannan abun daga maji yayi kama da maganar cin hanci da rashawa ne ko yaki da cin hancin da rashawa?
A takeice dai, a 2015 Muhammadu Buhari a ƙasar nan an zaɓe shi saboda ya faɗa da cin hanci da rashawa, ya faɗa da rashin zaman lafiya, ya inganta tattalin arzikin Najeriya, ya inganta noma. To amma mafi yawan waɗanda aka biya amanonin waɗannan abubuwan da na ambata, to ba abinda ke gabansu ba. To ban sani ba, waya Allah, amanar da aka basu ba a bibiyansu ne, shi yasa suke gaban kansu, sun san ba za a tambaye su ba ne ko yaya, ban sani ba. Amma inda a ce shugaban ƙasar da ya basu wannan hakin zai bibiye su, da ina gani da sun getta zamansu. Wannan dai takardu da ka gani niki-niki, babu dare babu rana, kullum Dr. George Ubo yana kan kwamfuta, yana kan kundi, yana kan abin nan. Ya za a yi a samu a Najeriya mafita, shine damuwarsa Dr. George Ubo, kuma ƙwararre ne akan wannan shi. Abun bakin ciki a ƙasar nan, mutum mai ƙoƙarin taimakawa ƙasa, mai kishin ƙasa, mai ƙoƙari ya fidda ƙasa halin da take ciki, amma shi ne ake bibiyansa a kama shi. Wannan Dr. George Ubo ina jin an kama shi, ba wannan a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaya sama da sau biyar, har an kai shi prison na Suleja, daga ba aka kawo shi prison na Kuje, ya zauna sama da wata ɗaya har wata huɗu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari. Wannan al'amari ya bani kunya da mamaki.
Mai magana da yawun Dr. George Ubo kenan, magaji Muhammad Yaya. A baya Dr. Ubo ya yi kirarin gano wasu kuɗaɗen gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara, ba tare da samun ladan kashi 5 cikin 100 na kuɗin ba, kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tsegunta gwamnati, inda ake tunanin ko aka ɓoye kuɗaɗen al'umma. Duk da yake Dr. Ubo ya bayyana wannan fili irin faɗitashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da ke da ruwa da tsaki a shirin bayar da ladan kashi 5 cikin 100 ga waɗanda suka tsegunta, inda aka ɓoye kuɗaɗen sata, amma haƙarsa bata cimma ruwa ba. Ministan Shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malami ya musanta wannan ikirari da Dr. Ubo ya yi, har ma da bayyana shikashikan wannan shiri na gwamnatin tarayya.
Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su, yadda yake gudana shi ne, idan ka zo ka kawo tsegumi, gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce, za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar nan akwai sharuɗa, sharuɗi na farko ka gano, sharuɗi na biyu ka anso, sharuɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo, to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau ɗan kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo, kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuto a rubuce, ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza. Saboda haka Ofishin Attorney General zai haɗa wannan takarda wadda an ka baka ta ɗauka, takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma Ofishin Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi. Saboda haka waɗannan shikashikai guda uku na ganowa, ansowa, hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi. Saboda haka abin tambaya a nan, duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki, za ka waiwaye shi, ina shaida na cewa gwamnati ta ansa.
To barista, abinda nake so na faɗa na shi Jojibu ya nuna mana takardu wanda kuma an tura ma ma'aikatar kudin daga hukumar DSS ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, sau uku ba, cewa a biya shi. Kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aiki.
Ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne, na cewa ainihin ya gano su kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu. Amma sharaɗin da ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Aka waye gari aka samu damuwa, na zaishe shi akan biyar ya je ya rungumi 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta haɗa da su ba. Kaji tsari na farko, na biyu kuɗi bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna. Ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya, da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda, yana gayyatar mutane bayan shi an ba shi umarni akan bankuna, yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawun gwamnatin tarayya. Kaji British na biyu, na uku, George Ubo lokacin da ya zo neman a bashi, mutum ne wanda an taɓa yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card, ban sai da za a ambace ta ba a Hausa a America. Bai yi ma Office Attorney General bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba, cewa an taɓa ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a America ba, dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da ya danganci amfani da credit card. Na uku, waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessin database nasu ba, saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawun gwamnatin tarayya ya yi accessin database nasu, saboda haka suka kawo koke, suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya samun nasarar kawo kwabo. Na soke umarnin da na bashi, saboda bai fahimci ce, bai bada labarin cewa an taɓa yi masa hukunci na ɗauri akan aikata laifi ba.
To Allah ya kyauta, masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau. Sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu sake da muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Nasira da Miyal Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
To ma dalla a gaida Sarfilu. Yanzu kuma ga baban da ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Lahadi, sojojin Sudan sun sake mayar da hambararren Prime Minister Abdalla Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Shugabannin farar hula da sojoji sun ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan Oktoba a matsayin wani bangare ne yarjejeniya tsakanin sojoji da jami'an siyasa. Sai hada da jam'iyyar Umma Party mafi girma. Hukumomin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun Italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban. Kakakin dakarun tsaron kasar Hussein Idini Jababli ya ce a cikin yanayin yaki da bakin haure da ba bisa ka'ida ba, yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar kasar sun yi nasarar dakile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar Asabar zuwa Lahadi.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon Gada da GMT, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yako Makeri da zan shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, salamu alaikum.